إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة. ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات، فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي.
جماعة سوراً، السلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na tarihin Annabi Zababbe, wanda ta cikin sa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke bamu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a littafin Ar-Rahiqul Makhtum, wanda kuma ke zuwar muku daga sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo.
Rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughma al-udati.
Idan ba manta ba, a shirinmu da ya gabata malam da yana ta bamu labarin yadda Larabawa suka kasance a garin Makka kafin haihuwar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun tsaya nema kuma inda yake bamu labarin kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Qusayyu, a daidai lokacin da ya karbi jan ragamar mulkin Makka da kuma ɗakin Allah mai alfarma. A nan muka tsaya, ga kuma malam zai ci gaba.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masu biye da mu, mun tsaya inda Qusayyu ya karbe mulkin Makka ya dawo hannun Qurayshawa tare da taimakon wasu kabilu da suka taimaka masa aka karbe mulki daga hannun kabilan Khuza'iyya. Muna magana akan irin canje-canje da gyare-gyare da tsarin mulki irin wanda Qusayyu ya kawo cikin garin Makka. Mun tsaya inda malai yake cewa wa kana li Qusayyin min mazahirir riyasa wat tashrif. Ya tabbata ko ya kasance ga Qusayyu samun dama ta mulki da kuma daukaka a cikin garin Makka. Daga cikin waɗannan abubuwa da suke tabbatar da cewa Qusayyu mulkinsa ya samu kafuwa kuma ya samu ɗaukaka da karbuwa a hannun waɗanda yake wa mulki a cikin garin Makka, shine riyasatu darin nadwa. Shi yake jagoranta, shine shugaban majalisa, shine sifika. Duk wani abu da za a yanke sai an zo wannan gida da ya kafa na darin nadwa, anan ake yin shawara. Fa fiha kanu yatashawaruna fima nazala bihim min jisamil umuri. Anan darin nadawa, gidan da shi Qusayyu ya gina, anan ne duk wata shawara Qurayshawa suke yankewa, anan duk wata tattaunawa, duk wata ƙuri'a da za a jefa, duk wani abu da za a rinjayar, sai an je wannan gurin cikin manyan lamura da suke taso musu. Wa yuzawwijuna fiha banatihim, anan kuma suke aurar da ƴaƴansu. Duk wani daurin aure da za a yi na wani muhimmin mutum, sai a ce a tafi darin nadawa a je a zauna. Wato ya zama wata babban matattara inda Qurayshawa suke yanke manyan lamura a gurin. Na biyu, alliwa'u, shine kulla tuta. Fa kana la tuqadu rayatul harbi illa bi yadihi, ba a kulla tuta ta yaki sai a hannunsa. Wato duk wanda za a yaka sai an zo sai ya yadda a tafi yaki ake tafiya. In bai yadda ba, to ba za a hura wutar yaki ba, ba za a kulla tutar yaki ba, ko ba za a je a yakin ba sai da izininsa, sai da yardarsa, sai da amincewarsa, sai da jagorancinsa. Na uku, alhijaba, wa hiya hijabatul ka'aba. Daga cikin wannan akwai gadin ka'aba, buɗe ka'aba da kula da ita, da buɗewa da rifewa da mukullin ka'abar gaba ɗaya ma yana hannunsa. La yuftahu babuha illa huwa, babu mai iya buɗe kofar wannan ka'aba ko a bashi dama ya buɗe sai shi. Wa huwa allazi yali amra khidmatiha wa sidanatiha, shine yake jibinta lamarin yi wa ka'aba hidima da kula da duk wani abu da ya shafi ka'aba din. Na hudu, siqayatul haji, shine mai kula da shayar da alhazai, samar da ruwan da alhazai za su sha har su bar garin Makka, yin tulina da runduna da zuba ruwan da getta shi da inganta shi da samar da shi ga alhazai don yin wanka, domin sha, domin yin alwala, duka shi wannan Qusayyu shi yake gudanarwa. Wa hiya annahum kanu yamlu'una lilhujjaji hiyadan min alma'i, sun kasance sukan cika tafkuna na ruwa domin amfanin alhazai, waɗanda za su zo aikin haji su samu ruwa isasshe da za su sha su yi wanka su sha. Hulluna ha bi shay'in min at-tamri waz-zabibi, sukan kawata wannan ruwan su gauraya shi da dabino da kuma zabibi sukan daka dabino bushashe su maida shi kamar gari sai su zuba a cikin ruwan ya zama kamar an yi kunin aya kenan haka nan kuma sukan dauko zabibi su busar da shi sai su zuba a ciki shi kuma ya zama kamar sobo kenan zai zama tunda ruwan su yana da zartsi saka wannan dabino da saka wannan zabibi zai sa ruwan ya zama ya dan yi zaki zakin da za a iya sha fa yashrabun nasu minha idza waradu makkata haka duk wanda suka shigo garin makka wannan shine ruwan da suke sha na biyar rifadatul haji wato ciyar da alhazai wa hiya ta'amun kana yusna'u lil haji ala tariqatul diyafa wani abinci ne shi ake kira rifadatul haji wani abinci ne ake yi wa alhazai a matsayin kamar irin gara da ake wa bako in ya sauka a gida to sukan hada kudi wato tunda kafin zuwa addinin musulunci akwai sabuwa masu kyau da suke yi waɗanda da musulunci ya zo sai ya tabbatar da su da dama shi addinin musulunci baya hana abin arziki ko baya umarni da abin tsiya
بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة
وكان قصي فرض على قريش خرجا تخرجه في الموسم من أموالها إلى قصي شو قصي يا وجب تاو قريشا ونهراجي لسكي فتروا ألوكة أيكين حجي domin ya karba ya gudanar da waɗannan ayyuka kowane mutum an duba arzikin sa da wadatar sa da girman sa an yanka masa wani abu wancan zai bada dubu kaza wancan dari kaza wancan goma sau kaza domin yin wannan aiki kuma suna bayarwa da dadin ransu saboda ganin su masu kan baki ne kuma ya kamata a ce akalla ko bajinta sai wajen cewa bakin su basu sha wahala ba fa yadau bihi ta'ama lil haji sai ya sa ayi abinci domin bukatar baki ya akuluhu man lam yakul lahu sa'atun wala zadu duk wanda ba shi da yalwa ba shi da guziri to kawai tafi maka zai samu abin da zai guziri zai samu abin da zai ci zai samu abin da zai sha wa kana kulli zalika liqusayyin duk waɗannan abubuwan da muka lissafa guda biyar na farko shine maganan gidan da za a yi shawara shi yake jagorancin shawara da duk wani abu da za a yanke su daurin aure da a gurin sa ake yi sannan na biyu daura tutar yaki shi yake ba da dama ayi kuma shi yake jagoranta sannan kula da ɗakin Allah na kullewa da rufewa da sharewa da komai shi yake yi sannan na hudu shayar da alhazai masu zuwa aikin haji shi yake tsara yadda za a samar da ruwan sha ayi shi tafki tafki ayi shi randa randa tulu tulu salka salka a aje domin alhazai su zo su sha kuma har ma ya sa a zuba masa dabino da zabibi domin ya ƙara zaki ya kuma ƙara kyau a ido sannan na biyar shi yake daukan nauyin abincin alhazai tare da taimakon Qurayshawa yan kasuwa waɗanda iyanka musu wani abin da kowa zai bayar domin kada dai mutum ya shiga maka ya fito ya ce yana jin yunwa ta yace duk wannan Qusayyi ne ya jagoranci wannan wa kana bunuhu Abdumanafin qad sharufa wa sada fi hayatihi haka nan ɗansa shine Abdumanaf dan Qusayyi din nan ya girma ya samu daukaka kuma yayi shugabanci tun baban sa yana nan labarin sa shi ma ya kai ko ina cewa ya gado gida halayen sa shi ma sun zama irin na manya domin girma ba wai shekaru ne bane hali ne da dabi'a mai kyau haka babban mutum sai ga ya zama karami saboda kananan halaye kuma karamin mutum sai ya zama babba saboda manyan halaye da yake aikatawa wa kana Abdudar bikirahu Abdudar shine babban dan sa kanin sa shine Abdumanaf faƙaɗa lahu Qusayyun shi ne Qusayyi ya ce la'alhaqannaka bil qaumi wa in sharafu alayka sai ya gaya mai ke cewa lalle zan riskar da kai da ƴan uwanka ko da sun fi ka ɗaukaka ana samun kana da ƴaƴa maza da yawa akwai manya a cikinsu akwai ƙanana sai ka ga Allah ya ɗaukaka wani ƙarami ɗin ya ma fi manya ko ya zama shi zai riƙe gida tare da gayayyensa tunda shi dama Allah shi yake ba mutum ɗaukaka sai kaga ya ɗaukaka ƙarami babba kuma ya zama shi girman na shekaru ne shi kuma wannan girman na ilimi ne ko na sarauta ko na mulki ko na wata fasaha ko wata dabara da Allah yake bashi fa ausanahu bima kana yalihi min masalih quraish. Da haka sai ya wasiya cewa idan Allah ya karbi ransa to waɗannan abubuwan da yake yi a bawa Abduddari tunda shi ɗan uwansa sun wuce shi to a bashi wani abu da zai dinga yi wanda shi ma kimarsa za ta karu. Wannan kamar karantawa ce ga iyaye cewa wanda bai da kokarin karatu to kullun yana ga ana ta girmama masu ilimin ba a girmama shi, kuna ta girmama masu kuɗi ba a girmama shi a cikin ƴaƴa, to shi ma sai a yi masa wani abin da zai ƙara kima. Ko a ce su kananan da Allah ya musu wadata suka fishi, to duk abin da za su yanke su dinga tuntubarsa a matsayinsa na babba duk da sun fishi karatu ko sun fishi kuɗi, to amma shi ma a bashi wata kima da ƴan uwansa ba za su rera shi ba. Fa atahu daran nadwa wal hijaba wal liwa was siqaya war rifada. Sai ya dauko waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda suka shahara a hannunsa, shine kula da gidan shawara da kula da ɗakin Allah da kullatu ta yaki da shayar da alhazai da ciyar da su, yace wannan duka suna hannun Abduddari. Fa kana Qusayyu la yukhalafu wa la yuraddu alaihi shay'un sana'ahu. Shi kuma Qusayyu ya kai wani matsayi a cikin Quraishawa ba a saba masa ko baya hukunci a tashi hukunci. Wa kana amruhu fi hayatihi wa ba'da mautihi kadainul muttaba. Al'amarin Qusayyu lokacin da yake da rai da bayan mutuwarsa kamar wani addini ne da Allah ya saukar daga sama, da haka ba a so ya ce kaza a saba masa, to in yayi magana kamar yankan shakku take.
بغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات.
فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينه. Bayan Usayyu ya rasu, sai ƴaƴansa suka gudanar da wannan lamari da ya yadda azartar da shi babu jayayya tsakaninsu, abin duk da ya musu wasiya akai suka ci gaba da yi. Walakin lamma halaka Abdumanaf nafasa abna'uhu bani ammihim Abduddari fi hazihi almanasib. To amma bayan Abdumanaf ya rasu, sai ƴaƴan Abdumanaf din suka fara jayayya da ƴaƴan ammunsa Abduddari, cewa lalle ba za su yadda fa, tunda dai shi Qusayyu yayi wasiya da abawa Abduddari wannan matsayi, to Abduddari babu shi, Qusayyu ma babu shi, to abin ba zai kuma zama gado su ƴaƴan Abduddari su ci gaba da gudanar da wannan ba tare da ƴaƴan Abdumanaf ba. Dan haka sai jayayya ta shiga tsakaninsu akan cewa waccan doka ta riga ta gama aiki, tunda waɗanda aka yi doka akan su sun wuce, kamata yanzu a zo a raba wannan matsayi ko kuma a san abin da za a yi. Waftaraqat Quraishun firqatayn, wannan ya jawo Quraishawa suka kasu kashi biyu, Banu Abduddar da Banu Abdumanaf. Fasarati siqayatu war rifada ila Bani Abdumanaf. Sai aka raba waɗancan matsayi guda biyar da muka yi bayani a baya, su ne kula da gidan shawara da kula da ɗakin Allah da kula da tutar yaƙi da kula da shayar da alhazai da ciyar da su, sai aka raba shi kashi biyu. Waftaraqat Quraishun firqatayn, Quraishawa suka kasu kashi biyu. Wa kada yakunu bainahum qitalun, har aka so a sami yaki da rigima tsakaninsu akan waɗannan muƙami. Dama muƙami shi abinda ake yawan faɗa akan sa. Illa annahum tada'u ila sulhi, sai dai suka kira juna cewa maimakon ai rigima a zubar da jini, a zo ai sulhu mana, a raba waɗannan muƙamai kowa ya samu. Wa qatasamu hazihi almanasib, suka rarraba waɗannan matsayi cewa wane ya ɗauki kaza wane ya ɗauki kaza. Fasarati siqayatu war rifadatu ila Bani Abdumanaf, da haka da shayar da alhazai da ciyar da alhazai sai aka ba Bani Abdumanaf. A cikin biyar an ba su matsayi biyu. Wa baqiyat darun nadwa wal liwa wal hijaba biyad Bani Abduddar, sai kuma kula da ɗakin gidan shawara da kula da tutar yaki da kuma kula da ɗakin Allah ya zama a hannun Bani Abduddari. Su suka ci gaba da wannan kulawa. Summa hakama Banu Abdumanaf al-qur'a fima asabahum, to wannan matsayi guda biyu da Banu Abdumanaf suka samu, sai suka yi ƙuri'a wa zai dauka tun a dacin suna ƙuri'a to sai suka yi ƙuri'a waye a cikin ƴaƴan nan zai samu fa kharajat li Hashim bin Abd Manaf sai wannan ƙuri'a ta fada gidan Hashim dan Abd Manaf wanda shi ake kira Banu Hashim wanda Hashim din ya haifi Abdul Muttalib ya haifi Abdullah ya haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ake kiransu Banu Hashim fakana huwa allazi yalisqayata warifadata dula hayati Hashim din nan wanda zamu ji tarihin sa a gaba wanda shine baban kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya ci gaba da shayar da alhazai da ciyar da su tsawon rayuwar sa shi yasa ma dalilin sa masa Hashim kenan kamar da zamu ji a gaba saboda irin murmushi da sakin fuska da alheri da kyauta da yake wa jama'a amma sunan sa ba sunan sa zamu ji sunan sa a can gaba insha Allah
ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دواتي
فلما مات lokacin da Hashim ya rasu khalafahu akhuhu al-Muttalib bin Abd Manaf to yana da dan uwa da ake kiran sa Muttalib wanda zamu ji dalilin da yasa ake kiran kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib zamu ji a gaba Muttalibin nan wato kanin mahaifin shi kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to shine zamu ji muka zo kissar sa yayi tafiya yayi aure a Makka ya haifi wata mata Salma binta Amr da ya aure ta suka tare to bayan ya tafi Palestine kasuwanci sai Allah ya dauki ransa a can da Allah ya dauki ransa a can ita kuma ashe tana da ciki da ta haihu shine ta haifi shi a Shayba ana kiransa Shayba dalilin da yasa ake kiran kakan Annabi Shayba saboda an haife shi da furfura to shine daga baya ake kiransa Abdul Muttalib saboda shi da Muttalibin ya ji labarin sa sai ya tafi yaje ya dauko shi a Madina ya dawo da shi cikin dangin sa Makka to da goyo shi a bayan doki tunda lokacin ana cinikin bayi sai aka dauka ko bawa ya siyo shine in ya wuce ta guri sai dinga la ga Muttalib ya siyo bawa shi ake kiran sa Abdul Muttalib shi kuma yake ga mutane a ba bawa na bane dan uwa na ne Hashim to amma da yake sunan ya riga bi shi sai Shaybatul Hamdin ta buya aka ci gaba da kiran sa Abdul Muttalib da aka Muttalib kanin mahaifin shi kakan Annabi ne sallallahu alaihi wasallama Shayba فكان هو الذي يلس قاية والرفادة طول حياته فلما مات خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف باين هاشم يا رسول سي دن وانس مطلب بن عبد مناف يشيغ بدا كلادة يدى الهزيد شايد دسو كما يدى دن وانس هكي وولي بعده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم باين شيكما مطلب يا رسول sai kuma abin ya sake dawowa gida shine Abdul Muttalib yazo shine kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan sa Shayba yazo ya gaji shi kuma kanin mahaifin sa kenan kaga abu ya dawo gida kenan dama na Hashim ne da ya rasu sai dan uwansa ya ci gaba da kuma ya haifi da shi kuma sai abin ya dawo gida shine kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya haifi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu abna'uhu hatta ja'a al-islamu walwilayatu ila al-Abbas bin Abd al-Muttalib yace haka nan abin ya ci gaba da zama a cikin ƴaƴansa su suka ci gaba da wannan aiki har addinin musulunci yazo kulawa din nan da waɗannan ayyuka suna hannun Abbas bin Abd al-Muttalib wa kana li quraishin manasibu siwa zalika akwai wasu matsayin da yawa da quraishawa suke da su bayan waɗannan da muke ta lissafawa wazzauha fi ma bainahum sun rarraba wannan a tsakanin su wancan ya jagoranci kaza wancan ya jagoranci kaza wa kawanu biha duwailatan da wannan ne suka kafa wata yar karamar daula bal bi ta'birin asah wato da wata fassara da mu ce ma wace tafi inganci muna iya cewa ba wai yar karamar daula bace shubuhu duwaila demokratiya sun kafa wata daula yar karama da zaka iya kiranta wata daula ce da ake gudanar da tsari na demokratiya domin demokuraɗiyya shine ba mutane dama su zaɓa abin da suke so ko kafirci ko musulunci ko gaskiya ko ƙarya ko daidai ko ba daidai ba ta nan ne ma da yawa su suke ganin kuskuren demokuraɗiyya domin ta bawa mutane ƙarfi fiye da Allah da ya halicce su sai su ne kuma za su zaba Allah da ya halicce su maimakon Allah ya zaba mutane abu to su ne in suna son Allah sai su zaba Allah in ba sa son Allah kuma su zaba abin da suke so tunda ana cewa gwamnatin mutane da mutane suke kafawa domin su gudanar da mutane maimakon gwamnatin Allah da Allah yake kafawa domin ya gudanar da mutane sai ta zama gwamnatin mutane wanda mutane suke kafawa don su gudanar da mutane don an sa mutanen na kirki su kuma sai su zaba abin da Allah yake so ya zama da shi za su gudanar da mutane an sa mutanen na banza su kuma sai su zaba abin da Allah yake ki ko baya so ko ba shi yafi dacewa ba su ce mutane za su tafi akai shi yasa zaka ga a wani gurin sai ga ana cewa demokradiya islamiyya wani kuma ana cewa demokradiya ba haka ba wato ita demokradiya kamar takobi ce in ta fada hannun musulmi ta yi amfani wajen ya taimaki kansa da al'umman sa da shi in ta fada hannun wanda ba musulmi ba shi kuma ya amfani da ita wajen yaki da musulunci da kuma abin da yake abin na din haka فلانت منه أفئدة القسات رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة وكان لها من الدوائر والتشكيلات الحكومية يتي وانا الدولة تاكسا تيتانا دا تسالي دا كما إلن تسالن قدانر وإرن حكومة ما يشبهه في أسرنا هذا دوائر البرلمان ومجالسها yace wanda yake kamancece ne a wannan zamanin namu da irin tsari na majalisar gudanarwa na wanda ake cewa demokradiya tana da murhu guda uku da aka gina ta akai shine akwai zababbun shugabanni akwai bangaren shata dokoki akwai kuma bangaren kotu da shari'a akwai legislative akwai executive akwai judiciary wanda wannan sune murhun da aka dora demokradiya akai zaɓaɓɓun shugabanni waɗanda ake tila musu ƙuri'a da kuma waɗanda suke shata dokoki da gudanarwa sai kuma kotu inda ake kai ƙara domin yanke hukunci to haka nan su ma suka yi tsarin akwai shugabannin akwai masu shata dokoki akwai kuma waɗanda suke wannan fa duk a zamanin jahiliya duk suka yi wannan tsarin don su ji daɗin gudanar da zamanin su kafin zuwan addinin musulunci wa hunaka lawhatun min tilkal manasib ga ma tsarin yadda wannan gudanarwar take guda bakwai wanda ake gudanarwa na farko al-isar akwai isar wani nau'i ne na kamar caci haka ay tawliyatu qidahil asnami lil istisqami to shine kula da wannan kibau wadanda aka yi su a gindin gumaka domin yin ƙuri'a da zabar abin da yafi dacewa idan mutun zai abu akwai inda zai je a duba masa akwai ifa'al akwai latafa'al akwai abin da ake rubuta la akwai na'am akwai kuma abin da ba a sa komai a jikin sa in mutum je sai a karkada idan la ta fito ba zai ba in na'am ta fito zai yi kamar yadda ake karakara ko yadda ake yin sharran yaraho da khairan yaraho ko yadda ake yin sauran ƙuri'u waɗanda za a ce ka rufa idan ka dora hannunka akan wani abu in ya fito akan kaza za a yi kaza ko ya karakara ko kuma dai wani abu da ake sharran yaraho khairan yaraho ai layu guda biyu a nannade su da ƙasa a saka a ruwa a karkada wanda ya fito sai a ce to idan sharran yarahu ya fito shikenan ko khairan yarahu ya fito to dirin waɗannan abubuwan dama can ana yin su zamanin jahiliya musulunci yazo ya hana yace sai dai ka ba Allah zabi tunda shi ya san gaibu Allah shi ya san gaibu ka je kai sallah raka'a biyu ka roki Allah in abin nan da alheri ya tabbatar tunda shi ya sani inda sharri ya raba ka da shi tunda shi ya san akwai sharrin ko babu saboda wannan yana cikin banu jumahin banu jumahin su suke kula da wannan tsarin yin ƙuri'a din sai tahjirul amwali wato gudanar da tsarin dukiya ayi nazmul qurbati wan nuzuri allati tuhda ila al asnani irin dukiyar da jama'a suke kawowa na hadaya da na kyauta da na alheri da ake kawowa domin ka'aba ko domin bakance ko domin neman kusanci wani yazo ya ka shanu yace a yanka a ba goma ka jinin yana tawassali yana neman kaza wani yace yayi bakance in Allah warkar da shi zai bawa makka ko zai ba ka'aba ko zai ba gunkin hubal wata wani kudi na musamman ko wasu raƙuma na musamman to irin wannan ita ma an kafa wani commissioner mai kula da wannan an kashi ake dankawa wa kazalika faslul khusumati wal murafa'at haka nan raba rigingimu da kuma kai ƙara ko daga ƙara an wa mutun ƙara ba ta masa daidai ba yace zai daga ƙara to akwai waɗanda suke kula da wannan kana zalika fi bani sahamin sai na uku ashura wato harkan wanda zai jagoranci harkan tsara shugabancin shawara kana fi bani asadin aka ce banu asadin su za su dinga wannan sai al ishnaq akwai abin da suke kira ishnaq shi ishnaq din nan shine nazmud diyat wal garamat idan rigima ta zo wani ya kashe wani za a yi diya to akwai kabila da ita take yin wannan diya din su za su zo su yanka raƙumi kaza za a bayar haka nan kuma idan mutun yayi wani abin da za a dora kallafa masa wani abu sai ya biya shine garamat su za su zo su yi wannan kana zalika fi bani taymin bani taymin su suke fito da wanda zai jagoranci wannan sannan sai uqab uqab shine hamlul liwa'il qaumi kana zalika fi bani umayya shine babbar tuta ce ta yaki wacce ake kullawa ita kuma wannan banu umayya suke kula da ita sai alqubba shine nazmul mu'askar tsara bataliyar yaki wa kazalika qiyadatul khayli da jagorancin mahaya doki kana fi bani makhzumi sai na karshe sifara shine wato jakadanci in abu ya tashi quraisha za su tura jakada akwai wadanda suke kana fi bani adi wadannan sune abuwa guda bakwai wadanda gwamnatin demokradiya ta zamanin jahiliya kafin zuwan addinin musulunci ta quraishawa suka tsara kafin zuwan addinin musulunci ya tabbatar da abin da zai tabbatar ya rushe abin da zai rushe wanda anan zamu tsaya kuma zamu ji sharhin wadannan abubuwa guda bakwai wadanda quraishawa suka gina gwamnatin su akai kafin bayyana addinin musulunci wa irduka irduna wa ru'aka fina bi manzilati ash-shahadati was-salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughma al-udati
na'am wasuraro anan zamu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zababbe inda muke sauraron tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo a cikin littafin Ar-Rahiqul Makhtum tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa sai shirin mu na gaba in Allah ya so zamu dora daga inda muka tsaya kafin sannan nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
godiya ta musamman ga masu sauraron da ke biye da mu a cikin wannan shirin sannan godiya ta musamman ga Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai wanda shike daukar nauyin kawo muku shirin a madadin sa da sashen addinin musulunci na wannan gidan radio Habib Ja'far Madobi ke cewa sai a shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullah
karimun ka sahabi ila ahallat shuja'un hadda arkan albughati balighun 'allama ad-dunya biwahin wa lam yaqra' bilawhin aw dawati hakimun jamil yusra shafiqun فلالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل قلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجثوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاج ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفضين